Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau rana Alhamis 4 ga watan Janairu shekarar 2024. Cikin shirin za ku ji hukumar alhazai ta Najeriya NACOM ta ƙara wa'adin ajiyar kuɗin kujeru zuwa ƙarshen wannan wata. Haka kuma za a ji yadda illar tashin hankalin Boko Haram ya raba wasu iyalai amma sun samu nasarar sake haɗuwa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Solomon Barme shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Ga labaran ne karantawa Hawwa Sharif. A yau Alhamis ne sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken zai bar Amurka zuwa yankin gabas ta tsakiya, inda zai fara da yada zango a Isra'ila, a yayin da Amurka ke ci gaba da tattaunawar diplomasiya game da yakin da Isra'ilan ke yi a Gaza, cewar wani babban jami'in Amurka a jiya Laraba. Jami'in wanda ya nemi a saka sunansa ya shaida wa manema labarai cewa wani jami'in diplomasiya Amurka, Amos Hochstein, shi ma zai ziyarci kasar ta Isra'ila domin kokarin ganin an yayyafa ruwa ga tashin hankalin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Jami'in da ya bayyana cewa Blinken zai bar Amurka ne a daren Alhamis ya kuma yada zango a wasu manyan biranen kasashe da suka hada da Isra'ila, sai dai bai bada cikakken karin haske ba akan tafiye-tafiyen. A yan kwanakin nan, shugaba Joe Biden na Amurka ya tattauna ta wayar tarho da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a kokarin da yake na ganin an samar da hanyar shigar da taimakon jin kai cikin Gaza da ganin an sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su. A jiya Laraba, Amurka da kawayen kasashe 11 suka yi gargadi ga mayakan Houthi na Yemen cewa za su yaba wa ayazakinta muddin ba su daina kai hari kan tarago-taragon jiragen ruwa da ke bi ta kogin Bahar Maliya ba. Kasashen sun faɗa cikin wata sanarwar da fadar White House ta fitar cewa suna bayyana sakon su baro-baro na yin kira da a gaggauta kawo ƙarshen haramtaccen hare-haren da ake kaiwa a kuma sako taragun da kuma ma'aikata da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. Kasashen 12 sun kuma ƙara da cewa 'yan Houthi za su ɗauki nauyin duk sakamakon da ya biyo baya, muddin dai suka ci gaba da yin barazana ga rayuka da tattalin arzikin duniya da ma 'yancin walwala na hada-hadar cinikayya a ruwan yankin mai matukar muhimmanci. Kasashen da suka rattaba hannu akan sanarwar sun hada da Burtaniya, wadda ta aike da nata gargaɗin ga Houthi tun a ranar Litinin cewa za ta ɗauki mataki kai tsaye, haka ma kasashen Australia, Canada, Jamus da Japan. A mako mai zuwa ne, idan Allah ya kai mu, babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya za ta saurari jawabi daga kasashen Afirka ta Kudu da Isra'ila bayan da aka bude sauraron wata kara a birnin Pretoria kan abin da Afirka ta Kudu ta kira kisan kiyashin da Isra'ila ke aiwatarwa a Gaza. Kasar Afirka ta Kudu na son kotun duniyar ta gaggauta taka ma Isra'ila burki ta dakatar da yaki da sojojin ta ke yi a Gaza, shari'ar da Isra'ila ta yi fatali da ita. A jiya Laraba ne kuma Amurkan ta caccaki ƙasar Afirka ta Kudun bisa shigar da Isra'ilan ƙara kan zargin kisan kiyashin a yakin da take yi a Gaza. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin za mu leƙa birnin Maiduguri na jihar Barnan, Najeriya. A kasarar lokuta, idan aka tashi bayar da labarin rikicin Boko Haram, an fi mayar da hankali ne kan batun asarar rayuka da dukiyoyi da kuma gudun hijira. Wani batu da ba a cika magana a ka ba shi ne mutanen da suke ɓacewa su shafa shekaru ba san inda sauran 'yan uwansu suke ba. Bukar Ali yana daga cikin ire-iren waɗannan mutane. Wakilinmu Husaina Muhammad na ɗauke da labarinsa.
Kukan farin ciki da 'yan uwan Bukar Ali suka yi kenan a lokacin da suka gan shi bayan shekaru 12 da ɓacewarsa sakamakon rikicin Boko Haram. Bukar dai ɗan asalin ƙaramar hukumar Kwandiga da ke jihar Borno a Najeriya. Ya rabu da iyayen shi tun yana ɗan shekara 7. Kamar yadda ya ce, shi da yayen shi sun tafi Kamaru domin su yi karatu, sai kuwa rikici ya ɓarke na Boko Haram, inda daga nan ne bai sake ganin yayan nashi ba bayan sun yi gudu don tsirar da rayuwarsu.
Lokacin da mun je wannan sun yi kwashin iri na sojoji wannan, sun yi kwashin a garin da mun zauna wannan. Garin duk sun kone, sojoji ne sun kone garin. Sojojin Cameroon ne sun yi raffle ne sun kone garin ma.
Yace bayan ya kubuce ya samu fakewa a sansanin yan gudun hijira, ya kuma zauna karkashin mai unguwa a wannan sansani. Kamar yadda yace, jami'an Red Cross suna zuwa gidan mai unguwa da ke sansanin don neman mutane da suka bata.
To mutanen kurashi wannan sun tambaye bulama idan yaran su gudun hijira basu da uwa basu da uba wannan idan suna nan na zan taimaka musu nema iyayensu. Sai bulama ya gaya musu akwai wani yaro a gida nan shi ma bashi da yan uwa shi. Sai mutanen kurashi wannan sun tambaye ni abin da ya faru. Sai yanzu sun samu yan uwa nan sun kawo ni a gida. Da idan na zauna ma ina yin tunani yan uwa nan suna nan ko ba sa nan ma ban sani ba. To yanzu Allah ya kawo ni gurin su wannan ina ta murna.
Fatima Musa matar mahaifinsa ce da tace sun yi farin ciki da ba zai misaltu ba duk da cewa iyayen shi sun rasu.
Kuma da muka ji labarin sa mun ji dadi, farin cikin da muka yi baya misaltuwa. Bale yaro a ce gashi ba uwa dan uwa gaba daya an tarwatse. Yanzu da Allah sa'an nan muka same shi, to mun gode wa Allah. Wallahi tallahi kamar yau aka haife shi haka muke ganin sa tsaban dadi. Ai dadin kuka da dadin da rashin iyayen muke tunawa.
Baba ga na Shatima jami'in kungiyar Red Cross ne da yace aikin kungiyar shine sada mutanen da suka rabu da yan uwansu.
Yan kungiyar Red Cross suka same shi suka yi registering nashi, daga nan suka tura case nashi zuwa Nigeria a Abuja. Daga nan muka fara neman iyayensa. Sai muka yi iya gurgurdan karfin mu ta kungiyance muka kawo su Maiduguri.
Yace suna zaton Bukar Ali zai ji dadin rayuwarsa dan yana da damar ci gaba da gudanar da harkokin rayuwa.
Tunda can kwandiga akwai wayansu organization wanda suna taimakon mutane, kuma har da gwamnatin Borno wanda can akwai makaranta wanda zai iya ya ci gaba da rayuwarsa, ko kasuwanci zai yi ma a can akwai chances da zai iya ya kasuwancinsa.
A kiyasin da suka yi, kungiyar ICRC tare da haɗin gwiwar kungiyar Red Cross suna da mutane da suka yi wa rajista akalla 24,000 wanda suka ɓace sakamakon rikicin na Boko Haram. Kungiyar sun yi kiyasin cewa tun shekarar 2014 zuwa shekarar 2022 sun samu damar hada iyalai akalla 91 waɗanda suka rabu da yan uwansu. Sai kuma a shekarar 2023 suka samu damar hada iyalai 15 waɗanda suka rabu da yan uwansu. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Husaina Muhammad, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hauwa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Iyalan Amurka wanda suka mutu da waɗanda suka samu rauni a harin da Hamas ta kai kan Isra'ila na ran 7 ga watan Oktoban bara na duba yiwuwar shigar da ƙarar Koriya ta Arewa a kotu bisa samar da makamai kai tsaye ga dakarun Falastinawa, cewar wata lawyer Isra'ilin da ke wakiltar iyalan. Lawyer kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta Isra'ila, Nishana Darshan Leitner, ta ce ƙasar Koriya ta Arewa tana sane bisa niyya ta samar da makaman da Hamas ta yi amfani da su wajen kai harin da ya shammaci Isra'ila. Darshan Leitner ta ƙara da cewa Koriya ta Arewa tana sane cewa makamanta za su je Iran, kuma Iran za ta bada makaman ga Hamas, amma Pyongyang ɗin ba ta gargaɗi Iran ɗin cewa kada ta aiki da makaman ga Hamas ba. Ta ce hakan ya sa Koriya ta Arewan ta shiga ciki, inda ta ƙara da bayyana cewa ita da sauran abokan aiki na duba yiwuwar shigar da ƙara kotu a Amurka kan ƙasashen da suka taimaka wa Hamas, irin su Iran da Koriya ta Arewa, a madadin iyalan Amurka wanda harin na Oktoban bara ya ratsa da su. A jiya Laraba ne Iran ta ce mutane 95 sun rasa ransu, wasu gwammai suka samu raunuka a yayin wata fashewa da ta afka wani taron tunawa da wani babban janar din sojin ƙasar ta Iran da wani harin jirgi mara matuƙi ya kashe a shekarar 2020. Wani jami'in gwamnatin ta Iran ya kira fashewar da harin ta'addanci da ya afku a kusa da kushewar janar Qasem Soleimani, wanda ya taba zama shugaban dakarun juyin juya halin kasar. Da farko Iran din ta ce mutane 103 ne tagwayen fashewar ya kashe, inda daga bisani jami'ai suka bayyana cewa an ɗauki sunan wasu mamatan sau biyu, don haka aka gyara abin da ya sa adadin ya ragu. Fashewar ta faru ne a Kerman, mai nisan kimanin kilomita 820 kudu maso gabas babban birnin ƙasar Tehran. Babu dai wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin, amma Iran din ta ɗora alhakin kai harin akan Amurka da Isra'ila.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar Alhazan Najeriya na kwanta ƙara wa'adin lokacin biyan kuɗin ajiya don samun kujerar aikin hajin bana 2024 zuwa ƙarshen watan nan na Janairu. Matakin ya biyo bayan bukatar yin hakan don bawa akasarin maniyyata damar ajiyar naira miliyan 4.5 da ake sa ran farashin kujerar ba zai wuce ba. Wakilinmu Nasir Adamelika na ɗauke da wannan rahoton.
Na hakun a sanarwa daga mataimakiyar daraktan labaru Fatima Sanda Usara ta ɗau matakin ne bayan karewar wa'adin farko na ƙarshen watan Disambar da ta gabata. Ya zama wasu masu niyya ba su kammala tattara kuɗinsu ba. Shugaban hukumar Jalal Ahmad Arabi ya saurari kiran da manyan malaman Islama da tawa da hukumomin alazanjoyi suka yi da ke buƙatar a ƙara wa'adin lokacin ajiyar.
Domin nan ma muna da wani sauran aiki tsakanin watan ɗaya zuwa watan biyu, za mu gama da Central Bank kuɗin da aka aiko nan da mutanen nan da kuka aiko mana fasfona su da zo za mu tattace mu ce Saudiya mun shirya. Ɗaya ga watan Maris su bude su fara ba da visa zuwa ƙarshen wata na April in suka shela shikenan rufe.
Da haka gwamnatin tarayya ta amince da ƙara wa'adin kuma kan zai sa gabanin kammala sabon wa'adin, hukuma za ta yi tantance yawan maniyyata da kuma farashin kujerar.
Ana kokari ga shin abubuwan da ake tattarawa din nan ya zama da sunayen sun kammala suke bada adadin kuɗin da Alhaji zai biya. Ina ne za a bi a ga an rage dan a rage nauyin, wataƙila miliyan 4.5 da muka ce a bada deposit za ka samu ba duka za a ɗauka ba. To in kuma ya wuce bamu dai fatan ya wuce insha Allah saboda sha'anin rayuwa. Kada a ce domin sun ce za su rufe ba da visa ƙarshen watan Afrilu a ɗauka hada akwai lokaci zuwa nan, a'a, dubara shine kafin su bude abun ba da visa na 1 ga watan Maris sai sun tabbatar da kun kai musu adadin alhazai da za su je kuma sun ga kudin a ciki. To kaga kar mutum ya fargar jaji a ɗauka kan cewa akwai lokaci za a yi babu damuwa. Kanka an kare idan ka wuce wannan, idan baka da adadin da suka ɗauka kan cewa shi ne lambar da zai je, an yi bayo ba za a samu visa ba.
Hajji Amina Ibrahim da ke shugabantar ɗaya daga kamfanonin da suka samu rajistar jirgin yawo wato DJ Travels ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta yi rangwamen dala ga maniyyata.
Saboda haka nan ina ganin yadda Bonet ta taimaka kwanaki ma masu aviation, aka taimaka aka dan kawo kuɗi aka bada saboda aviation aka tallafa mata. To ya kamata shugaban ƙasa ya tausaya ma musulmai, ya tausaya a rage kuɗin nan na dala ɗin nan, don Allah a fito da kuɗin nan, a rage kuɗin nan, alhazai su samu su je soke farali. Wannan farali ne na Allah ake yi don Allah, don Annabi. Gwamnati ta tausaya ma al'umman musulmai su samu su je soke wannan farali.
Hukumomin Saudiya sun ware wa Najeriya kujeru 95,000 ga maniyyata, inda alamu ke nuna tsadar dala na barazana ga samun adadi mai yawa da za su iya biyan kujerar, don haka kujeru ka iya rara. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru Adamali kaya. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin daya daga cikin jagororin kungiyoyin masu bukata ta musamman a jihar Taraba, Comrade Muhammad Sadiq Jalingo. Mun dakatar da shirin a daidai lokacin da ya koro bayani game da matsalar rashin samun aikin yi a wajen nakasassun arewacin Najeriya da suka kammala karatu. To yau za mu dora daga inda Comrade ke tunatarwa kan dokar ware kason musamman da kasar ta kafa da nufin baiwa mutanen da ke da tawaya damar samun aikin gwamnati.
Mutane mu ga sunan muna da digiri wanda suka yi digiri suka kai matakai na digiri. Muna da wanda suka yi karatu a level na digiri na NC. Akwai wanda suka yi na diploma. To amma ina son tabbatar maka kalilan daga cikin mu ne suke aikin gwamnati aka ba suka samu wannan dama ne. To amma abin da yasa kuma ana hangin cewa kaman cewa laruwa da kake da shi ba za ka yi komai ba. To ina son baka misali a yanzu. Idan ka je wasu jihohi a kudancin kasar nan zaka samu mutane da suke karatu ana daukan su ana sa su a matakan gwamnati kuma suna contribution nasu daidai inda yake ta mata. Yanzu ina da wani abunki nyamuri ne shi yayi degree na shi ya gaba, ana son tabbatar maka yana aiki a NPC makaho ne kuma suka yi tunani makaho me zai je aiki a NPC. To amma da Allah ya yi masa baiwa kuma Allah da ya dubi mutane da suka duba sun cewa zai iya yin wani abu sun dauke sun sa shi a wani rin. Yanzu ya dawo ya taimaki kansa yana taimaki al'umma sa ya taimako jihasa. To akwai iri su kuma zamu yaba gwamnatin da ta wuce ta shude ta bata wato Muhammadu Buhari yayi kokari a fari domin ya kafa babban ma'aikata wanda zai dubi al'amuran na kasa. Aka dauki kuma shi mai na kasa aka bashi wannan abun a matsayin ya dubi wannan al'amarin ne. To amma tabbatar da tafiyan wannan implementation ne sai dawo matsala. Shi yasa har yanzu nakataccen na wanda yake da laruwa na kasa a Najeriya yana da matsala wanda kuma ya shafi jihohin Najeriya gabakidaya. Shi yasa ina gani wannan kashi biyar daga cikin 100 da aka ce a dauki ma'aikaci wanda yake da nakasa an bashi dama is automatic a employment babu shi ba aiwatar da shi yanzu.
To yanzu kamar idan aka baka dama aka ce yanzu kai ba da shawara ko neman dama a gurbin gwamnati me zaka ce?
Gwamnati sani shi na kasa yana kan kowa ne. Duk wani wanda ka sani raye tsakanin shi da na kasa bai yushe rabi 1 inci 1 da rabi ba. Zuwa yake ga Ubangiji kuma zai iya same ka kowane lokaci. Shi yasa idan muka samu dama Allah ya mana dama muka samu dama za mu yi kokari mu bayo gwamnati shawara. Sannan kuma a tabbatar da duk jihohin Najeriya wannan dokan an aiwatar da shi kuma an ya samu dindindin zama don tabbatar da implementation na shi. Dalili shi ne an yi hada mummuna tafiya a kan zuwa muke tafiya gaba kiriya.
To ban sani ba ko comrade yana da abin da zai kara dangane da wannan tattaunawa wadda ban tambaye shi ba.
Eh to abin da nake so in kara akan shi ne guda daya. Kamar yadda ku yanzu ku yan jaridu kuke tafiyar da mu domin gatan mu duk na kacici wanda zai iya da sakonka a duniya shine gatanka. Allah shine gatanmu kuma shine gatanmu. Wanda yan jaridu kuma dole ne mu yi hulɗa da kuma ko muna roƙonku ku kasance masu hakuri tafiya da mu domin shi mai nakasa kullu ita zaka dinga shi ka kasance mai hakuri. Domin akwai abin da zaka gani wataƙila zai dame ka kuma zai taba ka. Amma ina so in roƙe ku ku kara encouraging na mutanen mu ba wai tausayawa ba. Encouragement shine ku dubi yanayin mu ku dan tallafa shi ta inda lalle ya dace duk inda hakokin mu kuke hangicewa ya makale. Za mu je ga wurin din mu taho a matsayin mu na kungiya. Mu da muke tafiya a kungiyance ya kamata a bisa tsarin doka na wannan kungiya din idan za a yi wani abu ya kamata a zauna da mu a tebur mu san me yake tafiya ba za a je sakarana a yanke hukunci a ce an nemi ga abin da muka yanke ba.
Kace an samu approval daban kuma abin da aka aiwatar daban.
Eh
ba mu labari mana menene approval da aka samu kuma menene aka aiwatar.
Hujja shine guda daya kasan akwai wani abin da dole wani lokaci ka bar shi a boye. Baya da zaka iya kuma dalili shine governance. Duk inda ga rashin zaman lafiya da kansu suka tashi suna zanga-zanga rashin adalci ne. Kuma shi na kasa idan ya tashi yace zai nemi muriyar sa sai a shashi fitina ne. Kuma ba fitina bane an kai shi ga makura ne. Babu hujja ja dauko ka a wani wuri a ce yau an baka dama an baka office ka zauna ka aiwatar da abin da ba daidai ba.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Comrade Muhammad Sadiq na kungiyar nakasassun jihar Taraba da wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba, ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke maku fatan alheri a wannan shekara ta 2024.
Ya halitta dai dai
A gai da Malam Sule. Yanzu kuma lokacin Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar da Herald da muso masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine zaben na fidda gwani na NPP masu sha'awan tsayawa neman kujerar majalisar dokoki na jam'iyyar za a tantance su a ranar Laraba 3 ga watan Janairu zuwa Juma'a 5 ga watan na Janairu. Jaridar take jam'iyyar New Patriotic Party NPP ta bada sanarwar su ma tantance waɗanda ke da sha'awan shiga takarar majalisar dokoki a cikin mazaɓu da kuma mambobin majalisar dokokin da ke kan mulki yanzu an tsara wannan rana daga 3 ga watan Janairu zuwa 5 na shekara ta 2024 a dukkan manyan jihohi. Jam'iyyar ta kuma kafa kwamitoci waɗanda za su sa hankali ko kuma ido akan tsarurrukan. Sai babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wacce ta rawaito wannan labarin, Valerie Saki mai rubuta jawaban tsohon shugaban Rawlings ta kwanta dama. Jaridar ta ce Mrs. Valerie Anne Saki, Director cibiyar labarai na Castle a zamanin mulkin Provisional National Defense Council PNDC daga 1982 zuwa 1992 na kuma sakatariyatin hurɗa da jama'a a ofishin shugaba JJ Rawlings 1992 zuwa shekara 2001 ta kwanta dama. Ta rasu tana da shekaru 88 kuma ta mutu ne a ranar 31 ga watan Disamba shekara 2023. JJ Rawlings Foundation wato gidauniyar JJ Rawlings ce ta bada sanarwar haka. Yayin da yara suka zama makiyaya ukubar yaran Fulani, jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce har yau dai kasa wato ilimi shine babban abin da kasar Ghana take dauka a matsayin abin da ke kawo canji a halin rayuwa da tattalin arziki. Saboda ilimi shine ke zama matattakala zuwa ga canji na halin rayuwa da tattalin arzikin. A dalilin haka ne Ghana ke ci gaba da cusa duk arzikinta a cikin fagen ilimi musamman yayin gabatar da kasafinta. Dalilin hakan din ne yasa gwamnatin Ghana ta ainihin amince koyon karatu shine karamin dama na kawo ɗaukaka a halin rayuwa da kuma matsayin tattalin arzikin al'umma. Daraktan hukumar Nadimo zai yi takarar neman kujerar na wato majalisar dokoki na jam'iyyar NPP. Jaridar The Chronicle ta rawaito wannan labarin. Jaridar ta ce Mr. Frank Kwajododo, daraktan hukumar yaƙi da bala'o'i na jihar Ashanti, ya dauki takardar cikawa domin yin takara na neman kujerar majalisar dokoki na subin wa jam'iyyar NPP a zaben fidda gwani da jam'iyyar za ta yi a ranar 27 ga watan Janairu shekara ta 2024. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gai da Radwan Allah.
Sababu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jama'a ko si dadin garkuwa ciki ya ga karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan farjawa wanda jiki shike zan karin jini kafin a za a zanto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kago a jikin wani za a ɗebowa amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa
da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takeice.
A yau Alhamis ne sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken zai bar Amurka zuwa yankin gabas ta tsakiya inda zai fara da yada zango a Isra'ila a yayin da Amurkan ke ci gaba da tattaunawar diplomasiya game da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza cewar wani babban jami'in Amurkan a jiya Laraba. A jiya Laraba, Amurka da kawayen kasashe 11 suka yi gargadi ga mayakan Houthi na Yemen cewa za su yaba wa aya zakinta muddin ba su daina kai hari kan tarago-taragon jiragen ruwa da ke bi ta kogin Bahar Maliya ba. Kasashen sun faɗa cikin wata sanarwar da fadar White House ta fitar cewa suna bayyana sakonsu baro-baro na yin kira da a gaggauta kawo ƙarshen haramtaccen hare-haren da ake kaiwa a kuma sako taragun da kuma ma'aikata da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. Kasashen 12 sun kuma ƙara da cewa 'yan Houthi za su ɗauki nauyin duk sakamakon da ya biyo baya muddin dai suka ci gaba da yin barazana ga rayuka da tattalin arzikin duniya da ma 'yancin walwala na hada-hadar cinikayya a ruwan yankin mai matukar muhimmanci. A mako mai zuwa ne idan Allah ya kai mu babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya za ta saurari jawabi daga kasashen Afirka ta Kudu da Isra'ila bayan da aka bude sauraron wata kara a birnin Pretoria kan abin da Afirka ta Kudu ta kira kisan kiyashin da Isra'ila ke aiwatarwa a Gaza. Kasar Afirka ta Kudu na son kotun duniyar ta gaggauta taka ma Isra'ila burki ta dakatar da yaki da sojojinta ke yi a Gaza. Iyalan Amurka wanda suka mutu da waɗanda suka samu rauni a harin da Hamas ta kai kan Isra'ila na ran 7 ga watan Oktoban bara na duba yiwuwar shigar da ƙarar Koriya ta Arewa a kotu bisa samar da makamai kai tsaye ga dakarun Falasɗinawa cewar wata lauyar Isra'ila da ke wakiltar iyalan. Lauyar kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta Isra'ila Nishana Darshan Leitner ta ce ƙasar Koriya ta Arewa tana sane bisa niyya ta samar da makaman da Hamas ta yi amfani da su wajen kai harin da ya shammaci Isra'ila. A jiya Laraba ne Iran ta ce mutane 95 sun rasa ransu, wasu gwammai suka samu raunuka a yayin wata fashewa da ta afka wani taron tunawa da wani babban janar din sojin kasar ta Iran da wani harin jirgi mara matuƙi ya kashe a shekarar 2020.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu amadadin Hawwa Sharwatan gabatarwa sai Daji Balawi wanda ya hada da Baraba da Umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.